Assalamu alaikum. Yau muna tare ne da daraktan gabatar da ƙarin riki ko DPP da ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali akan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin Jega. Daraktan zai mana bayanin matakan da suka ɗauka suke kuma ci gaba da ɗauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan. Idan an tuna, ‘yan sanda na Shia da ke Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun magistrate ta Jega a kan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har ya zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi ɗin za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai. To amma ba kamar abin da aka saba gani ba, idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate ɗin ta garin Jega ta ba da belin waɗanda ake tuhumar. Abinda har ya sa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki, kuma har shi kansa Madassir Isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zamo ajalin zayyano a hannun waɗannan mutane, yace sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi ɗin ma, domin wai babu wani mahalukin da ya taɓa su a garin Jega. A bayanin da ya mana daraktan gabatar da ƙararrakin na jihar Kebbi Kabir Ali ya ce su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma. To amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate ɗin da ke garin Jega.
Sunana Kabir Aliyu, Director of Public Prosecution, Ministry of Justice, Kebbi State. Na'am, dangane da wannan shari'a ɗin, akwai file ɗin da an ka turo muna daga Zone 10 na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laihi da ake tuhumar su. Watan hudu ne an ka aiko mu wannan file ɗin. Mun yi nazarin wannan file ɗin, akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro ɗin da aka yi. Kuma mun buƙaci daga ofishin AIG Zone 10 su turo mana original file. Don dama ga ƙa'ida in haka ya faru, division suna bincike, su tura ma CID office, state CID, su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari. Akwai laihi ko kuma babu? In akwai laihi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laihi gaban kotu, mu caje shi, mu bi shaidun da suka san yadda abubuwan suka kasance, mu gurfana da shi gaban kotu. Ai, sai CID suna cikin bincike, Zone 10 suka aiko musu cewa a aika musu da file ɗin can sabili da shi ma yaro ya je can ya complain, sun tura musu.
To na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan, waye gurfanar da su a gaban kotu, ku ne ko kuma su 'yan sanda?
To ga ka'ida in haka ya faru, 'yan sanda in suka kamo inda ake tuhuma suna kai su magistrate court, sai su ci ga tuhumar da ake musu. Magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna file nan mu yi nazari. In akwai laihi, high court muke ake kai mai laihi, ba magistrate, don magistrate ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a, wannan laihin da ake tuhuma. In suka kawo muna original, mu kuma za mu yi drafting charges, sai mu gurfanar da mai laihi gaban kotu.
Na muka amsa tambaya ta ba, ku ne ku gurfanar da su ko ko 'yan sanda?
Ina zuwa ga wannan. Ai, ba su kawo muna, sai sun kawo muna original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu. Ba a kai ga kawo muna original file ɗin ba, don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba. Sabida magistrate court suka su 'yan sanda suka kai su, ba mu muka kai su can ba.
To amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka, sun ba da shawarwari su ma na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su, amma abinda suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin ka da ake kira DPP a takaice a nan ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su beli. Me za ka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku?
To yanzu ka ga na ce ma watan hudu suka aiko mana file ɗin mu kai nazarin shi, mun aika musu su sake ɗaukar jawabin shi mu da siru su kawo muna. To ba su sai kawo muna shi ba, sai juma'a can ne suka kawo mana original file ɗin. Ko da su kawo mana shi ɗin, sun ce ba su kai ga ɗaukar jawabin mu da siru ba, don sun yi sun yazo ya ba da ƙarin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba, sai suka turo mana file ɗin haka nan. Yanzu haka wanda ya nazarin file ɗin yana rubuta charges ɗin da ya kamata MON nan da muka ce muku, mun tabbatar akwai laihi kansu na sun aikata wannan abun gaɗin. Da zarar an gama tabbatar da wannan abun gaɗin, rubutawa ɗin ne za mu kai wannan charges ɗin before the high court, gaban high court. ita high court din ita za ta saurare mu mu gabatar da shaidu gabanta in yaso ta zartar da hukunci.
Bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke yi kamin a kammala shari'a, amma sai ga waɗannan kusan kota ɗaya ba su yi ba da kamawa ake gani sai ga su sun bayyana. Wannan ma na ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kaman akwai wani wata kullaliya a ciki. Me zaka ce dangane da sako su ɗin da aka yi, anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa?
To kamar yadda na ce ma bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din, akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce za mu guri hannu gaban kotu bisa ga wannan abun gadin. Akwai Ibrahim Kokani, akwai Imran Isa, akwai Awalu dan Malam, akwai Haruna Umar, Bashir Sama'ila, Muslim Garba da Mubarak Garba. Su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gadin. Bisa ga tambayar da kai na batun ba da daily ko abun ga ka'idar shari'a wanda duk ake tuhuma da laihin kashin kai ba a bada shi beli. Koda an yi applying, koda an yi garbatar da roƙo gaban kotu, kotu ke da dama, ita ke da discretion na ta bada beli mutum ko kar ta bada beli mutum. Akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa. Amma na san mu an biɗi beli ɗin, an aiko mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mu na original file ba, mun kuma nuna rashin yarda mu na a bada belin su. Amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta bada beli ko kar ta bada beli, a bada beli. Amma kuma ku sani bada belin su da an kai ɗin ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba. Kamar yadda nace maka yanzu ne mun ka aka kawo mu na ragon na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mu na original file din, wanda kuma mun fara drafting charges kan waɗannan mutanen da na lissafa maka. Don haka in muka gurfanar da su gaban kotu, shaidu sun ka gabata, kotu da dama wannan kotu da ka'ida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi. Don haka nan high court je ganin nan za mu yi filing wannan charges din ga akan su. Ko da an ba da mutum beli, in shaidu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da ake shaidu bisa ga shaidun aka gani, ana revoking bail din a mai da abun ga mutum. Sannan kuma charges din da muke cirewa kansu na hada kai, kashin kai, wanda duk Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abun ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai.
Yanzu a matsayinku na ma'aikatar shari'a, an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya ji hankalin mutane. Haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari, ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu?
Kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana file, mu buƙatar mu duk wanda ke da laihi a gurfanar da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi. Mu sani wa shari'a fa ba wai tana bin mutum ne ta ga cewa an kashe mutum abun, a'a bukata ake yi a samu zaman lahiya, kare rayukan jama'a da dukiyoyin su. Don haka duk wanda ya aikata hukunci, aikata laihi, aka yanke mai hukunci, yana zama darasi ga wani ko da yana da niyyar aikatawa din, sai ga ya abunga. Dama abun da shari'a ke bukata kenan. Yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu, ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su. Don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddare file ya zo hannunmu, mun kai filing charges gaban kotu, za ta ga abun da muka abunga. Sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma, amma dai mu kada mu gabatar da shaidu gaban kotu, tuma da muke musu mu tabbatar da cewa lalle sun aika da in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada.
Masu sauraro, za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan Zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu taɓo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman, wato gidan wakafi kai tsaye, saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara, har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi. To amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya.